Sashen Hausa da Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji fashin bakin da wani masanin harkokin tsaro ya yi akan yawan hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yanzu a arewa maso gabashin Najeriya. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a ƙara ba da himma wajen magance rikicin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
A yau Laraba, Shugaba Donald Trump ya yi wa Saudiya godiya kan matakin da ta ɗauka, wanda ya sa farashin mai ya ragu a kasuwar duniya. Godiyar ta Trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya bayyana cewar Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da hannun da take da shi a kisan ɗan jaridar Saudiya wanda ke zaune a nan Amurka. Daga wurin da yake hutu a jihar Florida, Trump ya yabi Saudiya wacce ita ce ƙasa ta biyu a duniya wajen haƙar mai, sannan ta farko a wajen sayar da shi. Kafin tafiyar shi hutun, Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na haƙƙin ɗan adam. Sannan ya ce dalilin goyon bayan Saudiyan shi ne tana adawa da Iran, sannan tana wa Amurkan cinikin makamai na biliyoyin daloli wanda hakan ke samar da ayyukan yi. Yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar California ke sassautawa bayan da ta kashe akalla mutum 81, jami'ai da mazaunan yankin sun maida hankali wajen neman 'yan uwa, abokan arziki da makwabta. Hukumomi sun ce akalla mutum 900 ne suka bata. Jerin sunaye da aka fitar a hukumance ya janyo suka daga masu sa ido kan lamarin, dangane da yadda ake wahalar fahimtar adadin mutane da suka bata, musamman kan yadda adadin ke karuwa a kullum. A ƙarshen makon da ya gabata, an bayyana yawan mutane da suka bata akan 1,200 kafin ya koma mutum 900 da ake da shi a yanzu. Wani abu da aka gano shi ne adadin na hawa ne ya sauka saboda an dogara ne da kiyasi da ake bayarwa a maimakon wanda hukumomi suka fitar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, Majalisar 'Yan Sandan Ƙasa da Ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-un na Koriya ta Kudu a matsayin sabon shugabanta. Kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin muƙaddashi, zai kuma kammala wa'adin mutumin da ya gada, wato Meng Hongwei na ƙasar China, wanda ya ɓace a lokacin da ya je ziyarar ƙasarsa a ƙarshen watan Satumba, wanda daga baya aka gano cewa ana tsare da shi ne saboda ana zargin shi da laifin cin hanci. Kafin a jefa ƙuri'an a zaɓe, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna goyon baya ga Kim. Sakamakon wannan zaɓe ya zo wa wasu da mamaki, bayan da ake gani kamar Alexander na ƙasar Rasha ne zai lashe zaɓen, wanda ke riƙe da muƙamin mataimakin shugaban majalisar ta 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen, Martin Griffith, yana ziyara a ƙasar ta Yemen domin share fagen tattaunawar zaman lafiya da ake shirin yi. ziyarar na zuwa ne yanayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin Hodeida. An shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi da ke samun goyon bayan Iran a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya domin su hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden kafin ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan, ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffith, amma rahotanni sun ce ɓarkewar sabon rikicin da ake samu a kwanan nan zai iya kawo cikas ga ƙoƙarin sulhunta ɓangarorin biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A cikin 'yan kwanakin nan ne aka kai wasu munanan hare-hare da suka yi sandiyyar mutuwar sojoji da fararen hula da yawa a arewa maso gabashin Najeriya. A kan wannan batun ne na tuntuɓin Malam Lawal Ɓatagarawa, masanin harkokin tsaro da na yau da kullum, inda na tambaye shi shin me ke kawo waɗannan hare-haren a yanzu ga shi ana shirin yin zaɓe, sai ya ce.
Abubuwa da yawa suna yi aukuwa lokaci guda. Na farko, kamar yadda kika ce, siyasa ta fara dagowa. Idan siyasa ta fara dagowa, lokacin duk da ake campaign, ma'aikatan tsaro ana bukatar su tabbatar cewa mutane sun je wurin tarurruka na siyasa, an yi lafiya, an wanye lafiya. A kuma wannan lokaci akwai duhu na jawa da ba a riga aka yanke ba, da waɗanda inda ba su yi girbi ba. So haka, saboda haka miyagun mutane suna da wurin boyewa, kuma hankalin mutane ya raga a wajensu kwaso kayan albarkansu na gona su dawo da shi gida. So kin ga hankali ya rabu. So mugu yana iya motsi ba tare da nan da nan an lura da shi an faɗa ma ma'aikatan tsaro ba.
Ya kake kallon
ji shifa harshen zaman lafiya? Abu ne wanda yake muna wasa da shi a wurin yaƙi. Yanda za ka cima nasara ka samu abokan adawa ko abokan gabanka ka karairaya su, ba wai an ce ka gama da su ba ne baka cikata. Akwai barbashinsu. Kuma barbashin nan nasu su ma kamar yanda kake kallon yanda suke zagaye-zagaye, su ma haka suke kallon ka. Suna diba su gane ina kake da rauni su kai maka hari a wurin. Inda duk su ga suna da rauni sai su kai maka hari a wurin. Saboda yanda kai kake son ka murkushe su, su ma haso suke su murkushe ka. Na ƙarshe, ki tuna aikin kariya ba na soja da ɗan sanda ba ne ba kawai. Su kansu jama'a sai sun taimaki soja da ɗan sanda. Ka ɗauko soja daga Zamfara, ka kai shi Yobe. In ka sake shi sai dai ya yi amfani da na'ura ya nuna mashi hanyar da zai tafi. Dan Boko Haram da ya aka haifa nan ya girma nan ya san hanyoyin da zai kauce ma shi ma'aikacin tsaro, wanda ya bi hanyoyin da ma'aikacin tsaron bai sani ba, ya sha mashi baya. So idan kuwa yana da cikakken haɗin kai da taimakon mazauna wurin, su ne za su nuna mashi ga har abokan adawa nan. Don saboda shi ma'aikacin tsaron da mutanen da yake tsarewa abu ɗaya suke nema. Akwai abubuwa da yawa nan da suka kunshi a nan wurin. Idan ba an tsara abun ba, su miyagun da suke kawo hari in suka san waɗanda ke ba da labari game da su, cikin dare sai su je su yanke su, su kashe su. So sai su tsoronta mutanen su, hana su.
To daga ƙarshe kuma tambayar da nake so in yi shi ne, kamar ka ga hare-haren da aka yi na kwanakin baya-bayan nan, kusan sansanin sojojin ne aka kai mahari, kuma an ce sun su maharan sun sace wasu bindigogi da makamai da yawa a wannan sansanin. Me hakan yake nufi?
Abin da yake nihi mai sauki ne, sun samu cikakken bayani cewa akwai rauni a wuraren da su ma'aikatan tsaron suke. Saboda haka in suka kai inda raunin nan yake za su samu ƙarin makamai nasu. Kin gani? Saboda haka yana nuna alamun cewa akwai butulu a mutanen da ke zaune nan wuraren waɗanda suke su suna goyon bayan 'yan ta'adda. So saboda haka shi yasa ya nake ce miki abubuwan nan fa ba a saurin yanke hukunci sai an bi su a hankali. Zauna lafiya
To madalla Malam Lawal Batagarawa kenan masanin harkokin tsaro. Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan yadda kuke gani za a ƙara bada himma wajen magance rikicin ƴan Boko Haram. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar daga marigayi Alhaji Mamman Barka mai gurmi.
Kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, sunana Yusuf Yamma da shi karamar hukumar Kauri jihar Kaduna.
To mallam ya umuna janka.
To wato batun tsaro Bature da hukumomi yana da kyau su mai da hankali kwarai da gaske. Gyara tsaro ko kuma samar da zaman lafiya dole gwamnati ta dinga bin matakai yadda ya dace. Kin ga dai ta makamai dai tsakani da Allah ya riga ya shiga hannun al'umma, yana da kyau gwamnati ta samar da tsari ta yadda za ta dinga karfan makaman nan, ko da wani ɗan abu ne su dinga ba al'umma da sauran rake su suna fito da makamai. Sa'in nan Batuna na biyu, yana da kyau a ce kaman checkpoint a dawo da su, a samar da na'urori na zamani ta yadda za a dinga ba jami'an mu kayayyakin aiki na zamani suna duba makamai da yake yaduwa a hannun al'umma. Shi ma wannan abu ne mai kyau, ba wai a ce an dawo da checkpoint ɗin nake nufi ba, don a dinga karɓan kuɗi da sauran rake su. Daga ƙarshe ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya. Ya Usulaiman madaci.
To mun gode mallam Ya Usulaiman. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello,
hello, da wa muke magana daga Yobe?
ana magana da ya lawan ne daga nan garin Gasamuwa garamar hukumar Jakusko ta jihar Yobe.
To ya lawan muna jinka.
To sha'anin tsaro dai a Najeriya, shawarar da zamu bayar, gwamnati ta tsaya da kafafunta ta duba su wane ne shugabannin ma da suke harkar tsaron nan, gwamnati ta sa musu ido ta bincike su su waye su. Sa'annan mu ma kanmu talakawan da muke wannan yanki, gwamnati ta mai da hankali 100% a kayuwanmu. A duba irin waɗannan mutane mafarautan nan a sasu a cikin wannan shiri bayan an ɗebi waɗannan samari yan wane ne yan gora ɗin nan, a ƙara mai da hankali a kan mafarauta, a ba su gudunmawa, su ma za su ba da gudunmawa su 100% wurin wannan zaman lafiya. Ubangiji Allah tare tabbatar mana zaman lafiya ya lawan ne daga nan garin Gasamuwa garamar hukumar Jakuskon jihar Yobe.
To mun gode ya lawal daga Yobe, yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana daga Abdullahi Masallacin Shehu.
To Abdulmalik muna jin ka.
Masha Allah, ina kira ga hukuma da abin ya shafa. Da ta ƙara ɗaukar jami'an tsaro sosai, banda al'amuran sun yawa. Jama'a sun yawaita, sannan ga dazuzzuka masu waɗanda waɗannan mutanen ke ƙara ƙuya. Haka muddin ba a kai tsaye ba, Allah hakika yana da wuya a ci nasara ga waɗannan 'yan boko haramun din, amma Allah ya taimaka gwamnati ta samu nasara a kansu.
To Mallam Abdulmalik, su kuma mutane fa jama'a su me ya kamata su yi?
Wato jama'a ya kamata su sa tsaye, su ma su taimaka wa gwamnati, domin Allah hakika dazuzzukan sun yi, gwamnati tana da zata shiga can kunyacin wurin. Amma in jama'a suka taimaka, sanar da gwamnati ga irin waɗannan mutane in sun gansu, gaskiya gwamnati za ta samu taimako gare su.
To mun gode Mallam Abdulmalik daga Sokoto, yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
Sunana Aminu Nuhu Jahun daga jihar Jigawa.
To Mallam Aminu, muna jin ka.
To ni na ganin gaskiya kamar gwamnatin tarayya bata shirya ba.
Me yasa kace haka?
To yanzu a dauka kamar zamfara, shi kansa ministan tsaro yana zamfara.
Muna jinka.
Yana zamfara.
To me hakan yake nufi a gare ka? Muna jinka Mallam Aminu Nuhu.
Gwamnatin tarayya bata shirya ba wajen tsare dukiyoyi, layukan jama'a da dukiyoyinsu.
Eh, me yasa ya kace haka?
Saboda duk abin da suka yi alkawari cewa za su kawo tsaro a Najeriya, to har yanzu ba su cika wannan alkawarin ba. Ni a shawara ta, kamata ya shugaba Buhari kawai ya hakura da wannan takara. Kamata ya shugaba Buhari ya hakura da wannan takara.
Muna jin Kamala Aminu. To ga dukkan alamu layin Mallam Aminu ya samu tangarda, bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ibrahim Awal Azari.
To Mallam Ibrahim Awal, muna jin ka.
Kasancewar ina ta neman ku sama da shekara guda ban samu ba sai yau.
Allah sarki, gashi yau ka samu sa'a. To me zaka ce game da abin da muke tattaunawa akai?
Ana magana game da tsaro ko?
Eh, rikicin ƴan Boko Haram, kaga ƴan kwanakin nan ana ta kai hare-hare, har ma an samu asarar rayukan wasu sojoji da fararen hula. Shin wani hoɓɓasa kake gani ya kamata a ƙara yi wajen magance wannan rikicin?
To ni abin da nake tunani, gwamnati za ta yi har ga Allah. Ya kasance mutane ma a tsakanin mu zama security.
To
ya kasance kadan kaga haka da ya bakuwar fuska haka ba ka yarda da shi ba, yana da kyau ka je ka report kuwa police station ko dai haka da wata wajen haka wajen ma'aikatan gwamnati haka. To inda abu da ke tsani, gaskiya har ga Allah, kuma mu 'yan Najeriya musamman ma arewacin Najeriya, mu tsaya mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'a kawai. Inda abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, na gode muryar Amurka a tashi lafiya. Sunana Ibrahim Awal Azari.
To Mallam Ibrahim Awal Azari, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je Yola. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yola?
Wa alaikum salam, mai magana Umaru Kamale daga Yolde Party Yola.
To Mallam Umaru, muna jin ka.
Eh, magana zaro nan saboda Allah na je. gwamnatin Najeriya tana da sake.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, dalili na shi ne ba yadda za a ce sojojin ƙasa suna nan a jeji da nesa, sa'annan ba za a ba su na'ura wadda za su yi communicating, wanda za su hada su su yi magana da waɗanda suke headquarter ba, wannan sake ne. Da a ce abu ya faru ranar Lahadi, sa'annan sai yau ake sanar da mutane abin da yake faruwa, wannan an yi sake a gani na.
Malam Umaru Kamala kenan daga Yola, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma ga wani kira. Salamu alaikum, da wa muke magana kuma daga ina?
Wa alaikum salam, daga Alhaji Aduro Alhaji Isa da Jere.
To Alhaji Isa, muna jin ka.
Wannan matsalar tsaro. A gaskiya sai gwamnati ta ɗauki mataki.
Kama wani irin mataki kake gani ya kamata ɗauka?
Matakin za a ɗauka. Sojojin da an ce an kewaye wuri, an sa ko'ina, an sa tsaro na sa Nakiya da menene. Sannan aka ce wai kuma an kawo hari, an ƙetaro wayannan abubuwa, aka kai hari wannan bariki. Ya kamata a ce cikin wayannan bariki har su ya gane inda za su shigo su kawo hari cikin bariki, da gwamnati ta binciki wayannan abubuwa da ke faruwa nan ga ƙasar ga.
To mun gode Alhaji Isa Gajere daga Zuru da wannan ra'ayi naka. Ga wani kiran kuma mun ƙara samu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Izina Kofan Kuyamba na Zaria, kuma ni ne baban Jamila da Sa'idu a Zaria, Najeriya.
To baban Jamila da Sa'idu, muna jin ka.
To tsakani ga Allah, kalubale na tsaro a Najeriya abu ne wanda an samu saukin shi, amma kuma abin na neman ya dawo. To yana da kyau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara jajircewa, saboda mu 'yan Najeriya mun samu tsauki fiye da baya, kaga kuma yanzu al'amarin na ne mai ƙara lalacewa. Yana daga cikin su ainihin manyan wanda suke jagorantar sojoji, yana da kyau a tsaya a yi yaƙi waɗannan 'yan ta'adda da kyau. Da fatan za ku tashi lafiya, Izina Kofan Kuyamba na Zaria, Kofar Kuyamba na a Najeriya.
To mun gode. To Izina, mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma anan zamu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da mu so ma labarin wasannin ne na yau da gasar cin kofin na Afirka na mata, da yanzu haka ke gudana a kasar Ghana. Sai dai ita kasar Ghana tana a tsaka mai wuya, bayan da kasar Mali ta lallasa ta da ci 2-1. Sai dai fatar kasar Ghana ta samu nasara akan kasar Kamaru, kan ta samu izawa gaba. Haka kuma kasar Najeriya ita ma din hakan ta shiga cikin tsaka mai wuya, domin Afirka ta Kudu ta lallasa ta ci 1 ban haushi, sai ta yadda ta yi ta doke Zambia, ita ma ta samu izawa gaba. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi wani taro asirci da captain din Black Star Asamoah Gyan da Andre Dede Ayew, sai dai ba a bayyana diddigin taron nasu ba. To amma dai abinda muke ji na nuna cewar ana kokarin sasanta tsakanin waɗannan 'yan wasa guda biyu ne, yadda za a ƙarfafa Black Stars. Ɗan wasan ƙasar Ghana Thomas Partena a cikin ƙwararrun 'yan wasan da aka wari da ake jin za su iya cin kyautar BBC na ɗan wasan Afirka da ya fi saura. Sauran 'yan ɗan wasa sun haɗa da Mehdi Benatia na ƙasar Morocco da Kalidou Koulibaly Senegal da Sadio Mane ƙasar Senegal su ne waɗanda ake jin a cikinsu zai iya lashe wannan kambi. Fati ɗan ƙasar Ghana mai shekaru 25 ana sa ran zai iya lashe wannan kambi bayan Michael Essien wanda ya lashe wannan kambi a shekara 2006 da Asamoah Gyan shekara 2010 da Andre Dede Ayew a shekara 2011. In mun waiwaya ga ainihin wasannin samun cancantar shiga gasancin kofin Afirka ko Sadio Mane na Senegal da kuka ya bar filin wasa yayin da Senegal ta yi nasara da ci 1 da nema akan Equatorial Guinea. Dalilin kukansa shine kuwar da magoya bayan kasarsa sun karin kai masa a dalilin kasa jefa kwallo a raga da yayi wata dama da ya samu na yin haka. Haka kuma tarayyar Nigeria ta samu damar shiga gasan karshe na cin kofin na Afirka bayan da ta yi kundin doki da Afirka ta kudu a Johannesburg a ranar Asabar da ta wuce. Ita dai Nigeria kusan wannan shine dama tun bayan shekaru 6 da ta lashe wannan kofi na samun shiga wannan gasa na cin kofin Afirka. Za mu karkare labarin wasannin ne da wannan labari mara daɗin ji na mutuwar tsohon kociyan Edwana Stars Yusuf Abubakar wanda ya rasu a Kumasi jiya kuma ta ne an bisa shi kamar yadda Islama ta bukata. Marigayi Abubakar dai shi ne wanda ke rike da kambin Sports Writers Association of Ghana wato kambin wato kociya na shekara na kungiyar marubuta labaran wasannin na shekara ta 2017. Da wannan muka iso karshen labaran wasanni na yau, Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Raba shugaba Donald Trump ya yi wa Saudiya godiya kan matakin da ta dauka wanda ya sa farashin mai ya ragu a kasuwar duniya. Godiyar ta Trump na zuwa ne kwana daya bayan da ya bayyana cewa Amurka za ta ci gaba da goyen bayan Saudiya duk da hannun da take da shi a kisan dan jaridar Saudiya wanda ke zaune a nan Amurka. Yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar California ke sassautawa bayan da ta kashe akalla mutum 81, jami'ai da mazaunan yankin sun maida hankali wajen neman ƴan uwa, abokan arziki da makwabta. Hukumomi sun ce akalla mutum 900 ne suka bata. A yau Laraba, Majalisar 'Yan Sandan Ƙasa da Ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-un na Koriya ta kudu a matsayin sabon shugabanta. Kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin mukaddashi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Rick, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.